Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Litinin 2 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa matsalar rashin tsaro ta raba sama da mutane 36,000 da mahallansu a jihar Neja da ke Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin yau ma, za a ji shirin zauren matasa da Nasira da Mel Hikaya, da matasa suka koka kan yadda 'yan fashin daji suka hana su shiga gonaki. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya, amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, 'yan tawayen azbinawa na arewacin Mali sun ce sun karɓe ikon wani sansanin soji daga sojojin kasar na Mali, biyo bayan faɗin da aka gwabza a arewacin kasar. Wannan shi ne sansanin sojojin na hudu da aka karɓe ikon su cikin wasu jerin har-harin ƙawancen 'yan tawaye da aka ayyana da taron dangin 'yan Azawad, wato CMA a taƙaice, wanda aka fara kaiwa a watan Agusta bayan janyewar ayyukan ƙungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar ƙwarya-ƙwaryar zaman lafiya. Muhammad El Maulud Ramadani shi ne kakakin CMA, kuma ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Lahadi cewa sun karɓe ikon sansanin sojin Bamba da ke yankin Gawo, sai dai kuma bai yi wani ƙarin bayani ba. Hukumomin sojin Mali sun wallafa a kafar sada zumunta ta X cewa ana ci gaba da bata kashi da 'yan ta'adda a yankin na Bamba. Kana sun ƙara da alƙawarin ba da ƙarin bayani a game da lamarin nan gaba. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai wasu samame kan maɓoyar wasu 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki a jiya Lahadi, biyo bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta Turkiya. Wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta PKK a wurare wajen 20 a harin da aka kai ta sama, wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma sansanoninsu. Tun da farko dai, wani ɗan kunar bakin wake ya tada wani bam daura da yankin shiga ma'aikatar cikin gidan Turkiyan. Mahari na biyu kuma 'yan sanda sun harbe shi yayin wata musayar wuta a jiya Lahadi, a cewar Ali Yarlikaya. Kafar ANF, wata kafar yaɗa labarai ce mai kusanci da PKK, ta ce ƙungiyar ta ɗau alhakin kai harin kunar bakin waken. A jiya Lahadi, shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya kushe yunkurin wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakaninsu da babbar abokiyar gabar ta Isra'ila, da cewa wuce makaɗi da rawa ne kuma ci baya. Kalaman na Raisi na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke ƙoƙarin sasanta Isra'ila da Saudi Arabia da zimmarsu kulle yarjejeniya, inda a ranar Juma'a Amurka ta ce ƙasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharaɗin cimma yarjejeniyar a yayin wani taron ƙarawa juna sani a Tehran, babban birnin ƙasar. Raisi ya ce daidaita alaƙa da gwamnatin Yahudawa wuce gona da iri ne, kuma koma baya ga kowace irin ƙasa a duniyar musulunci. Ana sa ran cewa wata tawagar Isra'ila ta isa Saudi Arabia zuwa jiya Lahadi, 'yan kwanaki bayan ziyarar ta farko da wani ministan ƙasar Isra'ila ya kai zuwa ƙasar ta Saudi Arabia. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Yayin da wasu sassan Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro, yakicin yiwuwa duk da matakai daban-daban da ake dauka. Gwamnatin jihar Neja ta ce tana da 'yan gudun hijira sama da mutum 36,000 sakamakon matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihar a cikin 'yan shekarun nan. A wata ziyara da wata tawagar hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai jihar Neja, ta ce za ta mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arzikin jihar. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Matsalar rashin tsaro na ci gaba da daukar hankalin hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya tare da neman hanyoyin shawo kan matsalar su ko ta wace hanya. Jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Najeriya na daya daga cikin jihohin Najeriya da matsalar rashin tsaron ta addaba, al'amarin dake kara jefa dimbin jama'a cikin wani yanayi na tashin hankali. Gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago a cikin wani yanayi na damuwa ya nuna buƙatar ganin shirin nan na bunƙasa ƙasashe masu tasowa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo ma jihar ɗauki domin shawo kan matsalar waɗannan 'yan fashin daji, sannan ya ƙara da cewa
we should know very well our women most especially are displaced, a lot of them are widows because of the issue of banditry, the issue of insecurity and terrorism.
Yace kamar yadda muka sani matanmu sun zama yan gudun hijira, wasu ma an kashe mazajen su saboda matsalar yan bindiga, saboda haka akwai buƙatar haɗa hannu domin shawo kan matsalar da kuma samar da masana'antu ta yadda za a rage talauci, al'amarin da zai sa a shawo kan matsalar rashin tsaron.
Of the need to bring investment and to reduce the pain of poverty and insecurity to our people.
To kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin jin kan jama'a a jihar Niger Honorable Ahmed Baba Suleiman Yumu ya ce sama da mutane 36,000 ne ke zaman gudun hijira yanzu haka a jihar Niger, a saboda haka lamarin yana da matukar tausayi.
Muna da 'yan gudun hijira a jihar Niger sama da 36,000 da dan dauri. Hakikanin gaskiya akwai tausayi. Mafi yawanci abin da ya dame su ne yaya ne za a yi su koma inda suka baro, saboda su ci gaba da walwala kuma su ci gaba da gonakin su kamar yadda suka saba, ba wai su suna son ne a kullum mu ziyarce su mu kawo musu abinci ba.
To shugaban tawagar waɗannan turawa da suka shigo jihar Niger Mr. Marcus Workshon ya ce za su mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arziki a jihar Niger.
So this is where we have this long-standing cooperation in Niger State. On the policy level, on regulatory reforms, on investment promotion.
A saboda haka ma yace shi yasa suka zo domin duba ta yadda lamarin yake, musamman ta fannin bunƙasa masana'antu da sauransu. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida Mustapha Nasiru Batsari, taron da kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da kashe na biyu na labaran duniya.
Shugaban Riko na Gabon, wanda ya hambara gwamnatin shugaban kasar ta Afirka ta Tsakiya a ƙarshen watan Agusta, ya samu goyon bayan makwabciyar kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan ganawar shi da takwarar aikin shi a jiya Lahadi da zumbar inganta dangantaka tsakanin kasashen domin kawo ƙarshen mai da Gabon saniyar wari. General Brice Oligui Nguema ya kifar da gwamnatin Ali Bongo Ondimba mai shekaru 64 wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 2009 sa'o'i bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ƙarshen watan Agusta. Shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki da ma 'yan adawa sun ayyana zaben a matsayin na coge, kuma sun zargi gwamnatinsa da yada cin hanci da rashawa baya ga shugabanci mara kyau. A ƙarshe, shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi alkawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci yayin ganawar shi ta farko na ido da ido a Kyiv a jiya Lahadi, bayan da aka ayyana sabon ministan tsaro Rustem Umerov a Ukraine cikin wata sanarwa da aka kafa a manhajar X wadda da aka santa da Twitter. Borrell ya ce an samu tattaunawa tsakaninsa da ministan tsaron na Ukraine, sannan kuma ya ce Ukraine tana buƙatar ƙarin taimakon makamai kuma tana buƙatar su cikin gaggawa. Cikin wani sako ta kafar ta X, Umerov ya yi wa Borrell godiya da taimakon da suke ci gaba da baiwa Ukraine, sannan ya ayyana taron a mafarin haɗaka mai ma'ana.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Dake kawo muku abubuwan da suke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da yada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Dankwa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Kamar shirye-shiryen baya, matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa sun yi yunkurin amfana da damar albana, amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar dauki daga hukumomi don kara kan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. A makon jiya mun shiga babi na karshe inda matasan ke bayyana matakan da suke ganin an dauka za a samu warware bakin zaren. Matasan su hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Barau na Shigifa Dan Umaru, da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zaura.
Gaskiya tun lokacin da aka fara kawo dan Umaru attack akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da kasani sun karuwa da gudu ba su dawo ba
to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su maganin dan ta'adda maganin wani mai tada zauna tsaye maganin wani sheidani na gari maganin wani dan abun da wallahi sai hukuma babu yadda za a yi bile ya maganin wannan matsalan wallahi mu ba za mu iya ba amma dai za mu ita iya kokarin mu da addu'a da kuma magiya wurin waɗanda suke da hannu ruwa da tsaki ai gwamnati in ba Allah ba babu wanda yake cikin gwamnati
yawa
mun dauka na'am
ga da zo ko wanda yake cikin wana ba ko wasu wanda suke hijira zuwa wari a jihar Rivers ko
in kware kuwa mallam Yahuza kenan
eh Yahuza yi mana bayani da suka tafi wari garin matatar man fetur kenan me suke yi a can
to dole ne su je su bayi kwadago ɗan ƙauyukan da kenan ba za su zuri haccan ba inda dai baki inda suke noma rogo din nan ka ganin ne in aka bayi kwadago aka dan samu kuɗi to sai a turo ma iyalai rogon nan ga manyan motoci da zai zo gidaje a dan samu a sama a mun samu bakin salaje saboda in ba sun yi haka nan ba ka ga gidan ya
karano mana ba kudancin Najeriya suka tafi ba wani waje ne daban komai
eh kudancin Najeriya sun je kudancin Najeriya ne
ore kike fada
eh suna yankin ware
ore ai
kaga tana gabas da ibadan kenan
eh kudu maso yamma ne inda ake zuwa ake so goro ake so goro ne kenan
yawa to in suka yi aikin kudi suka samu to shine ba a sai garin kwanci sai a turo da shi a samu mutum ɗaya sai a yi kudin mota da kudin garin nan da zai kawo sai ya kawo kuma sai a dan ba mu iyalai ana jikawa ana ci domin a samu a rayu
bari mu je babi na karshe gaba daya wato zamu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗi magana sa ta karshe yadda muke wannan zantawar hanyar mafita kowa zai duba me yake ganin zai samar da mafita a dawo yankin ya zauna lafiya tattalin arzikin yankin ya dawo mutane su rika barci da ido biyu a rufe bari mu fara daga Isa El Usman
bana na sai magana ta karshe wadda zan yi ita ce wadda nake tunanin idan aka yi ta za a samu mafita shine a zo da jiragen sama da motocin kasa na sojoji a shiga dajin nan na Baruba da sabon dinni da makini a rarraji dan daga nan to insha Allah za mu samu sauki kuma kasuwanci zai dawo arzikin mu dawo amma matukar ba wai an shiga dajin nan ba malam Nasir to a gaskiya ban tunanin a ce wai dan Umar ta samu wani sauki na bangaren bandits din gaskiya malam Nasir
eh wato abun sai ya hada har da jirgin sama kenan
a gaskiya wani waje sai an hada jiragen sama gaskiya dan wurin bai shigo sun kuri ne sun daga nan a ce dan Umar daji ne har zuwa daki takwas babu gari na kwarai zai kai irin kilomita 300 daji ne sai kuri to kaga irin wannan mota ma wani ruwa ta shiga ko da an ce za a shiga da motoci su duk ma duka ne suke aiki da su to gaskiya sai an hada da jami'an tsaro na sama da na kasa a samu a shiga dajin na fitaccen wannan su idan sha Allah mun asana nan dan Umar za ta dawo cikin kwanciyar hankali da normal in Allah ya saka
Yahuza Gado
Mallam Nasir barka da kokari barka da himma
yawa
kamar yadda Allah shi sai ya tada hakan din ne domin in ba an batattake su ba ba za mu samu nasawa ba rayuwar mu dai tana cikin wani hali amma idan Allah ya ce mu kemu sojoji sama da kasa sun shiga to kaga su suna iyawa da su saboda gwamnati ce hukuma ce amma mu ba za mu iya da su ba za mu iya jayayya da su saboda kamar ka ce kura Bunsuru ya ja kura kaga ba za ta jawo gare shi ba
eh Bunsuru watakila Bunsuru in ya shirya yana da dabaru zai ce mana
eh ba tana takun ku ni mallam Nasir Bunsuru ya jata
ka san lokacin ko ta tsuniyoyi ne akan bada labarin kura na da tsoro ai
mallam Nasir kura daji fa ba wasa bace mu yanzu a gare mu ai kalubalen su ma ya baci muna fatan dai Allah ya taimaka mana sojoji sama da kasa su shiga su yaki yan yakin ta adda nan mu da kai
ya huzo banda noma ba abinda ake a wannan yankin na wata yar sana'a ta cikin gari yan kira saka da sauran su
eh akwai makera cikin garin to in sun kera mallam Nasir da hauyin suka kera da lazzuna da ni za a yi tunda ba a noma ba su ma makeran a sauran gumi hannun su saboda sana'a ta su ba ta tasiri tun da manoman ma ba za su iya zuwa gona su noma ba
Isa Babangida dan Umaru
assalamu alaikum Allah ta Alaikum salam.
To mu har yanzu a galgal mu kara ainihin bani akan shi mu da har yau muna neman gudun ma ta bangaren gwamnati taimake mu ku duba halin da ainihin dankawar ta gaba take ciki to kan ta fara ainihin shawo muna kan matsalar nan kamar da mallaka ita ce ne gaskiya in ba an tashi tsaye akan lamarin ba azan nan yawa gari domin mu gaskiya muna da ganin mu abun nan kusan yana kai kadin mu dan dai kawai dai Allah ya sa dai kuma muna bakin kokarin mu akan haka ne kawai wannan shine ga na roƙo na kenan kuma Allah ya sa su duba
amma wai a jihar Kebbi waɗanne yankuna ne suka bi don su samu sauƙi nan ne don kwanaki ko kuma in ce bara ne ko bare ne aka sace dalibai a Yauri an samu matsaloli a wasu sassa na jin wasu kila birnin Kebbi ne ke da zaman lafiya kenan sosai a jihar
to dare can shirin kam bare ne ya kai zaman kuma gaskiya tun daga kusan tun daga wannan yankin ma da ciro a yi su da tana suke dawa su ta shi ne su shiga sashi ne su wai nan din su ba don ganin bayan ta mun dinu a wannan gwari suke su dawa su tsaya ne tsaya kuma kuma su kwanci da mu gina kallon da an yi hanga fara su bi rabi ta da su tabi
eh
duk tana suke dawa
na'am
shi ne kawai
eh wato hanya su dai wannan hanya dai suke biyowa su shigo kuma babu wata hanya ta tare su sai dai lalle gwamnati ta sa baki a ci
to sai gwamnati ta sa baki a dinga mun tun mun iyaka abin shi ne muke magana akai mun kaga ai akwai ainihin da mutanen gari akwai kuma ainihin yan banga akwai mutanen da suka dauki bindigogi domin su ma su tunkare su ma'ana sun ta kai da kuma gari kaga su tare su ma
yawa akwai wasu mutane da ake cewa akwai wanda ake cewa yan sa kai din nan kuna da irin su a yankin kuna da yan sa kai
eh to akwai su an kai ko ka tawara ka ba yan sa kai ne kuma ba ka da nan garke
awa haji yanzu a ga lokacin su ma suna sa kan na zuwa su wuce gona da iri fa
ko kuma da
yawa in yana iya yawa wani ba gama bincike ba kawai ana zargin sa kankace mai an gama da shi
eh to wannan kai adalin haka nan in ba haka maka ba ai an ce ka tsaya tsakuwa dan adalin tsaro
a su idan
kuma da muke magana harko ne na informa da kaga ai mun wanzu haka nan to gaskiya dama an riga an san halin shi
Muhammad Bara'u
ba mu ta kai kashe mutum ko kuma wannan mai yanke shi ba ba tare da sanin duk ke nan eh gurin da kake kashe mutum da kake
kashe yawa idan da mu antaka da kike isa kace ba ku taba kai yanke mutum ba sai kuna da hujja sosai
eh
wa ma'ana ai shine maganar da nake dazun kenan ai dole kun dauki wasu matakai a baya na kare kanku ko kuma na kuma ku samu ku dau matakai daidai yadda ake mu kuma ku yi kokari ku yi haka nan
eh to gaskiya muna bakin mu ɗan mu bakin yadda muka ji mana yayi bakin dai garin mu ne suka tunkaro garin mu ne ba za mu tsaya ba ba mu ciya ne zuwa ne sai su shigo su yi abinci da dama da dai za su zo su zo bakin gari su halide mu mahalle su su ga sun za su kashe eh Allah taimake mu mu kashe mu kashe
yawa to ai maganar
ke nan sai su tsoro kuma su dubiya eh
Umar Barau
assalamu alaikum
Umar Barau ko bura ta kama ka ka fara gajiya ne
eh to ai yanzu ba mara ba ko ni na iya kama ne saboda ni sai dai an koshi aka yi komai da ba dai ka san koshi nan ba komai yanzu kusan mu ce duk azumi muke
ku dakata a nan matasa makon gobe in Allah ya kai mu ma makamala shirin gaba daya a madadin matasan na dan Umaru da ke karamar hukumar Dankowa Saguwa jihar Kebbi da kuma muryar Amurka ni na Sura Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani mako
assalamu alaikum
gaida Nasiru Adamu Ali Hikaya yanzu kuma lokaci ne da baban gida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridun ne da jaridun banga tsaya daga cikin manyan labaran na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da baiwa karanan ma'aikata 25,000 na watanni 6 domin rage radadin janye tallafin man fetur da gwamnatin ta yi a kwanakin baya a jawabinsa na bikin murnar cika shekaru 63 da samun yancin kan Najeriya daga kasar Burtaniya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa wannan mataki na kara albashin karanan ma'aikata da kuma bullo da wasu shirye-shirye na tallafawa iyalai kimanin miliyan 15 a kasar zai taimaka wajen rage radadin janye tallafin man fetur daga wancan sa ta yi sai kuma jaridar The Punch ita kuma jaridar The Punch ta bayyana cewa yanzu haka dai kungiyar kwadugo ta tarayyar Najeriya tare da jagorancin shugabannin gwamnatin Najeriya karkashin babban ma'aikacin fadin shugaban kasa Femi Bajamia Mela na cewa gwamnatin Najeriya yanzu ta amince da yin karin naira 25,000 ga dokacin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya Najeriya a maimakon karanan ma'aikatu da tun farko shugaban kasar ya bayyana wannan mataki da an dauke shi ne domin kaucewa yajin aiki da kungiyar kwadugon ta Najeriya ta sha alwashin fara wa a yau din nan to sai dai kawai yanzu ba tabbatar ba ko kungiyar kwadugon za ta shiga wannan yajin aiki na yau ko kuma za ta dakatar sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka dai wata kotu a kasar Amurka ta umarci jami'ar Chicago dake kasar ta Amurka da ta mika takardun bayanai na makarantar shugaban gwamnatin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ga dan takarar jam'iyyar PDP Shiku Abubakar wanda ya buga cikin farko jami'ar da ta bashi takardun domin tantance ko shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya halarci wannan jami'a kamar yadda ya yi ikrari tunda farko dai alƙalin kotun ta yi watsi da buƙatar shugaba Bola Ahmed Tinubu na neman hana jami'ar Chicago mikawa Atiku Abubakar takardun makarantar nasa kamar da tun farko wani alƙali Jeffrey Gilbert ya bada umarnin ayi sai kuma jaridar PM News ta bayyana cewa wajen gobara da ta tashi a jihar Delta ta kunna mutane 20 gobarar da ta samu asali ne sakamakon wutar da ta tashi a wata tankan mai dake kan hanyar Wari zuwa Benin tankan man dai ta kife ne yayin da kuma wasu dake neman kwasan ganimar man fetur suka tunkari tankan man lamarin da kuma ya haifar da tashin wuta ya lakume rayukan mutane 20 tare da kuma kona motoci na miliyoyin naira sai kuma jaridar Daily Trust ya daga cikin manyan labaranta da cewa kamfanin cementin nan da ake kira Bowa ya rage farashin cementin sa da a da ake sayarwa 4,650 zuwa 3,500 makwanni kusan biyu da suka gabata ne dai shugaban kamfanin bayan ganawa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi wa ƴan Najeriya alƙawarin rage farashin cementin a ranar 1 ga watan Oktoba tuni dai ƴan Najeriya suka yi maraba lale da wannan mataki ji jaridar ta Daily Trust ƙarshen sharhin jaridun kenan huta lafiya
a gaida baban gida da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takeice
to Hafiz a takeice a jiya Lahadi ƴan tawayen Azbinawa na arewacin Mali sun ce sun karbi ikon wani sansanin soji daga sojojin kasar na Mali biyo bayan fadin da aka gwabza a arewacin kasar wannan shine sansanin sojojin na hudu da aka karbe ikon su cikin wasu jerin har-haren kowancen ƴan tawaye da aka ayyana da tarin dangin ƴan Azawad wato CMA a takaice wadda aka fara kaiwa a watan Agusta bayan janyewar ayyukan kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da ƴar ƙuryar zaman lafiya Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce jiragen yakin ta sun kai wasu sarame kan mabuyar wasu ƴan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki a jiya Lahadi biyo bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta Turkiya wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta PKK a wurare wajen 20 a harin da aka kai ta sama wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma sansanonin su A jiya Lahadi, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya kushe yunkurin wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakanin su da babbar abokiyar gabar su gabar ta Isra'ila da cewa wuce makadi ne da rawa kuma ci baya. Kalaman na Raisi na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke kokarin sasanta Isra'ila da Saudi Arabia da zummar su kulle yarjejeniya. Inda a ranar Juma'a Amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zummar shata sharaɗin ci mai yarjejeniya. Shugaban riko na gaban wanda ya hambari gwamnatin shugaban kasar ta Afirka ta tsakiya a ƙarshen watan Agusta ya samu goyon bayan makwabciyar kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan ganawar shi da takwaran aikin shi a jiya Lahadi zummar inganta dangantaka tsakanin kasashen domin kawo ƙarshen maida gaban saniyar ware. Shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi alkawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawarsa da ta farko na ido da ido a Kyiv a jiya Lahadi bayan da aka ayyana sabon ministan tsaro Rustem Umerov.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri shi har da ilimi garkuwar dan adam yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Aisha Ma'az da ta karanto labarai sai kuma Solomon Abu daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.